أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Sani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi ƙarya, kuma insha Allah wannan darasi zai kasance dangane da nau'o'in ƙarya. Za mu iya ganin ƙarya nau'i-nau'i ne, kuma kowanne daga cikinsu yana da nashi martaba na laifi da kuma zunubi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Malaman akhlaq suna cewa dangane da mafi tsananin zunubi, dangane da mafi girman zunubi a cikin nau'o'i na ƙarya, suna cewa wa ashaddu anwa'il kadhib ithman wa ma'siyatan al-kadhibu 'ala Allah wa 'ala rasulihi wa 'ala al-a'imma. Zamu iya ganin kenan mafi tsananin ƙarya a bangaren kenan zunubi da kuma laifi a wurin Allah subhanahu wata'ala shine kasance mutun yayi ƙarya akan Allah subhanahu wata'ala, ko kasance mutun yayi ƙarya akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ko kasance yayi ƙarya akan iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan suna daga cikin mafi girman nau'o'i na ƙarya, kuma mafi tsanani, mafi girma a wurin uquba da kuma azaba ran tashin alkiyama. Mutun yayi ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya, yace Allah ya ce, alhali Allah subhanahu wata'ala bai ce ba. Ko yi ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙarya yace Annabi ya ce, alhali Annabi bai ce ba. Ko yi ma a'imma na ahlul bait alaihi wassalam ƙarya yace sun ce, alhali ba su ce ba. Wannan yana daga cikin mafi girman ƙarerayi, mafi tsananin zunubi daga cikin ƙarerayi, kuma yana daga cikin mafi munin nau'o'i ƙarerake. Kenan mutum yayi kokarin ganin cewa ta kowane hali ya nisance ire-iren wannan zunuban saboda suna hallakarwa. Me yasa? Saboda mutum da zai yi ƙarya akan Allah subhanahu wata'ala yace Allah ya ce, alhali Allah bai ce ba, zai hallakar da al'umma ne. Tana yiwa ba al'umma guda ba, al'ummu ɗaya bayan ɗaya zai iya hallakar da su sakamakon ƙarya guda wanda zai ce Allah ta'ala ya ce, alhali Allah ta'ala bai ce ba. Ko ya ce Annabin Allah ta'ala ya ce, a zo ƙarnoni al'ummu bayan al'ummu ana aiki da wannan ƙarya ɗin, alhali Annabi bai ce ba, sai zamanto ya hallakar da mutane da dama. Hakanan ko mutum ya ce a'imma na ahlul bait alaihimus salam wanda su ne wasiyan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nada da umarni na Allah subhanahu wata'ala akan cewa su ne zama wajibi al'umma shi su bi su 12 a bayansa, tun daga Imam Ali alaihi salam har zuwa ga Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Waɗannan yi musu ƙarya zai kasance kenan daga cikin manya-manyan zunubai, domin addini ana karɓan shi ne a wurinsu. Kenan in kai musu ƙarya ai zamantu an karɓi wannan ƙaryan a matsayin addini a gunka, mutane za su bace kuma mutane za su hallaka. Saboda haka kenan zai kasance mafi girman nau'i da kuma mafi munin nau'i na ƙarerake wanda ya zama lazimi ya kasance mutum ya nisanta. Suke cewa kafahu dhamman annahu yubtilu sawm, irin wannan ƙarya ya isa zargi akan shi kan cewa shi yakan sababa rushewar azumin mutum. Idan mutum yana ya dauki azumi na watan Ramadan, sai zamanto yayi ma Allah ta'ala ƙarya ko yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko yayi ma a'imma na ahlul bait alaihi wassalam ƙarya to wannan zai walwale masa azumin sa wannan zai bata azumin shi saboda girman wannan zanubi da kuma girman zargin shi da shari'ar musulunci yake saboda miyagun asar da natijoji wanda yake dauke da su wanda zai kasance ya haramta ma al'ummu da yawa shari'a na Allah subhanahu wataala wanda yake kuma shine hasara wanda yake bayyananne ويوجب القضاء والكفارة على الأقوى حما وسم راجعي أكم فتوى دسكي باداوا ونديكي ما في بيانا شيني كانشوا يكال لزم تمتن باين عزمين سيأول وليما لازم يكسن شي يابيا وانا عزمين حكا ننكم باين يابيا عزمي لازم يكسن شي يأي كفارة دات ايدك اتشكن كفاروري قدابيو kuma ya azumin wata biyu jere ga juna ko kuma ya ci da miskini sita wannan kenan zamu iya ganin sakamakon munin ƙarya irin wannan wata yi ma Allah subhanahu wataala ƙarya da manzon Allah da kuma iyalan gidansa ayyuma na cikin iyalan gidansa tsarkaka yi musu ƙarya zai kasance kenan yakan wajabta walwalewan azumi idan har ya kasance a lokacin azumi saboda kenan wannan ya ishe irin wannan zanubi zarge kuma ya ishe nuna mutun hadarin shi da kuma girman munin shi shi yasa muna da hadisi daga Imam Sadiq alaihi salam yana cewa innal kizbata latufattiru as-sa'im yake cewa ƙarya guda tal ƙarya guda ɗaya rak za ta iya tawarwara azumin mutun har ya kasance shi wanda ya ruwaito hadisin yake cewa wa ayyuna la yakunu zalika minhu sai cewa ya imam in ko haka al'amarin yake wanne ne daga cikin mu ba zai kasance ba ya ƙarya halin azumi saboda ma da mutun ya kasance shi ba masumi bane a kowane lokaci zai iya aikata zanubi daga cikin waɗannan zanuba akwai ƙarya kenan da wahala ya kasance mutun ya kubuta daga aikata zanubi in kuma haka ne kenan ya shahi kowa qal sai imam sadiq alayhi salam yake ce masa laysa haythu dhahabt yake cewa ba yana nihin bane abinda ka tayi akan shi wato abinda ka tayi zuwa gare shi ba shi bane ma'ana shine innamal kizbu ala allah ta'ala wa ala rasulihi wa ala al-a'imma alayhi wassalam ƙarya irin wanda ake nihin yakan warware azumi sannan ma wasu malaman fiqo sun ce akan cewa yakan wajabta biyan azumi da kuma kafara bayan shi wannan wani irin ƙarya ne ba ƙarya bane wanda zamu yi ba ƙarya bane wanda mutun zai yi sali wani ƙarya wanda ya kasance adi wanda ba yi ma Allah ba da kuma manzansa da kuma ayyuma alaihi wassalam ba wannan ba irin wannan ƙarya bane ƙaryan da ake nuni shine kai ma Allah ta'ala ƙarya ko kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya ko kai ma iyalan gidansa tsarkaka a'imma alaihi wassalam daga cikin su ƙarya wannan shine yake warwala azumi wanda yake kenan kamin a samu mutun ya aikata irin wannan ƙarya sai ya kai matuƙa wurin lalacewa da kuma gurbatan ruhi da nisantan koyarwa na addinin musulunci kamin ya iya aikata irin wannan ƙarya din saboda ka ɗan kaɗan za a iya samu cikin mu'mine ko kuma cikin musulmi wanda zai iya yin wannan amma tabbas akwai masu yin haka to saboda girman shi zai kasance ya walwale ma mutum azumin sa to haka ne kuma yanzu idan zamu muraja'a littafan tarihi haka ne idan zamu muraja'a littafan hadisai sawa'an sun kasance na sunna ne ko na shi'a ne suna dauke da ƙarerake da dama wanda aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka saboda yanzu kan yana da wahala ya kasance wani ya hito kuma ba ma zai yiwu bane cikin sauki za a gane shi yace yayi ma Allah subhanahu wataala ƙarya saboda magana na Allah subhanahu wataala yana nan alqur'ani yana nan saukakken shi kuma Allah subhanahu wataala dauki nauyin tsare shi shine wanda yake tare da mu wanda yake daga suratul fatiha har zuwa suratul nas wurin sura 114 wannan alqur'anin ba ƙari ba ragi yana nan kamar da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi saboda ka ba ka ƙara wani abu ba ka ka rage wani abu kenan ba za ka ka ce Allah ta'ala ya ce ba za a ce maka ina Allah ta'ala ya ce in ka ce cikin alqur'ani ne aka bincika ba shi shikenan kun baka iska ƙara ba ko ka rage kenan yi ma Allah subhanahu wataala ƙarya yana da wahala amma yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya abu ne wanda yake da sauki kuma dewa ya abu kuma an yi har lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa masu ƙarya a kaina sun yi yawa duk wanda yayi ƙarya a kaina da gangan to ya tanade makoman shi a wuta ya tanade mazaunin sa a wuta akwai hadisi ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bayana ma haka nan ƙaryan zai kasance ya yawata ma'anta ma Annabi ƙarya da wanda suka shigo cikin musulunci yahudawa domin ya kasance sun wargaza musulunci ta cikin shi da wanda suka shigo cikin musulunci saboda munafinci da sauransu da wanda suka shigo cikin musulunci don neman duniya in aza hadisai na ƙarya an aza hadisai na makirci da kuma kulli ga musulunci amma cikin taimakon Allah subhanahu wataala su ma waɗannan ƙaryarakin akwai hanyoyi da malaman hadisi suka aza a kansu sawan ya kasance janibi ne na ilmun rijal ko kuma ya kasance kenan janibin ilimin diraya wato ilimin da za a gane ilmin rijal ilmin da za a gane kenan mazaje wanda suke ruwaito hadisai wanda za a yi tattabu'in sanadin hadisi da wane daga wane a ga wane ne ya zamanto fiqa ne ya inganta ya zamanto an karba hadisi gare shi ko kuwa hakanan ma janibin diraya dangane da abin da ya shafi muhtawakin shi kankan shi hadisi da ma'anan hadisi akwai ka'idodi da kuma usul wanda aka aza musamman na gane abin da ya inganta da abin da bai inganta ba cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma na a'imma alaihi wassalam hakanan su ma a'imma alaihi wassalam an musu ƙarya an jingina musu ƙarerake amma cikin taimakon Allah subhanahu wataala akwai hanyoyin da ake tace hadisai wanda suka inganta wanda ba su inganta ba alhamdulillah to amma dai abace wanda take a mahanga na ilimin akhlaq yi ma Allah subhanahu wataala ƙarya ko yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko yi ma a'imma na ahlul bait alaihi wassalam ƙarya yana daga cikin manyan nau'o'i mafi muni daga cikin ƙarya wanda ya zama lazimi ya kasance mutun ya nisanta saboda girman ukuban da suke tattare da shi da kuma mummunan sakamakon da Allah subhanahu wataala ya tanadi akan wanda suke aikata ire-iren wannan ƙarya da ke da shi yasa ma zo cikin hadisi daga Imam Sadiq alayhi salam yana cewa al-kazbu ala Allah la rasulihi wa ala al-awsiya alayhi musallam min al-kaba'ir wannan hadisi yazo cikin Biharul Anwar cikin mujalladi na 75 shahi na 14 babi wanda yake magana dangane da ma'anan kabira da kuma sagira hadisi na 19 inda zamu ga kenan manyan zunubai wanda za su mai da mutum fasiki kuma idan har mutum bai tuba ba akan su Allah subhanahu wataala zai wulga shi wuta daga cikin su akwai yima Allah subhanahu wataala ƙarya da yima manzon Allah ƙarya da yima a'imma na ahlul bait alaihi wassalam wasiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙarya saboda haka ya zama lazimi ya kasance mutum yayi tunani yayi tadabburi a cikin waɗannan hadisai da muka bayyana da ma bayanan na malaman akhlaq dangane da nau'o'in ƙarya mutum yayi kokarin ganin cewa ne sanci mafi munin nau'in su sauran nau'o'i kuma muna iya gani yima daidaikun mutane ƙarya ba da labarun ƙarya da abin da ya kama da hakan din su ma suna shiga cikin nau'o'in ƙarya su ma din ba karamin laifi bane manya-manyan laifofi ne amma kowanne da mustawan shi tabbas ba su kai ma Allah da manzo da kuma ayyuhu alaihi salam ƙarya muni akon da kuma girman ukuba da azaba nan tashi alkiyama amma su kan kansu abu ne wanda yake shari'a bai yarda da shi ba kuma ya tsawatar akan cewa mutun ya nisance shi saboda haka mutun yake kokarin sanin su yake kokarin ganin cewa kuma ya tarbiyantar da kansa ya yake zuciyar shi ganin cewa bai hada ba a cikin ƙarya da dukkanin nau'o'in shi da kuma dukkanin marahil din shi kananan ƙarya da manyan su wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ji da fatan mu amfana وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين